Koki waɗannan ainihin mutane ba baƙi bane, an san da irinsu, kuma tuni akan maganin fitinarsu. To kamar yadda Imamu Malik, Imamu Darul Hijra yake cewa, babu abin da ya gyara waɗancan sai ya zan wannan abu shine zai gyara mu. Menene ya gyara a zamun nan da? Alƙur'ani da Sunna a bisa fahimtar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabban shi. To haka a wannan zamanin, duk sa'ad da aka samu mutane irin waɗannan, Qur'ani din da Sunna za a ɗibo a yi maganin su. In sun karɓa, haka ake so, in ba su karɓa ba ya rage masu, amma kar ka sake saboda sun iyadda da Qur'ani da Sunna ka koma kana kawo hujjoji irin nasu na laukaniyat, hujjojin falsafa da hujjoji na ɓata irin wannan. Domin masu ilmul kalam da aka tambaye su, wannan ilmul kalam da suka kirkiro, kun san babu dalili a Qur'ani da hadisi, suka ce babu shakka akan haka ne. To me yasa? Sai suka ce saboda maguzawa daga cikin mutanen ƙasar Greek ba za su yadda in ka ce musu Allah ya ce, Annabi ya ce ba. Dan haka shine muka je muka kwaikwayo irin yadda suke hujja, sai muke musu hujja da irin yadda suke yi. A'a, ba haka ake yi ba. Ma'ana in zaka wa'azantar da mutum, ka wa'azantar da shi akan abin da yake tabbas ne, wahayi ne, Allah madaukakin sarki ne ya saukar da shi. Haka ainihin nassin Al-Qur'ani yace, "Qul innama unzirukum bil wahyi." Da me nake muku gargadi? Da me nake muku ainihin wa'azi? Ne muku wa'azi ne bil wahyi, ai abin da Allah madaukakin sarki ya saukar. Malaman ilimin usulul fiqh irin su Al-Imam Ibn Hazm suka ce wahyi nau'i biyu ne. Akwai wahayi matluwun, shine Al-Qur'ani wanda ake karanta shi ana tilawashi. Akwai wahayi ghairu matluwun, wanda shi ba tilawashi ake ba, sai dai a karanta shi a fassara ayi wa mutane jawabi. Duk wanda ya kafirce ɗaya daga cikin waɗannan malamai suka ce ya zama kafiri. Don haka sai ka fahimci wannan da kyau, ya kai mai saurare. Abin da ake cewa shine, wannan malami da yazo zai bayyana ainihin mas'ala dangane da sihiri, sai da ya dogo shimfiɗa tukunai tabbatar maka da cewa sihirin akwai shi, kaji ayoyi da hadisai da ya kawo maka, bai je ya ɗibo maka irin wannan hayaniya da tarka-tarka ba. Ayoyi ne, don lokacin da Annabi yake wa kafiran Makka wa'azi, shin ya ringa ɗibo wasu irin zantuttukansu ne na iyaye da kakanni ne musu hujja da su? Da me musu wa'azi? Qur'ani da hadisi, kai ma ka tsaya a nan. Wato abin da yake damunka, kai kana cewa ne dole ne sai ka shiryar da mutane, kai inda ka ɓata kenan. Kai ta nan ne shedan ya bullo ya batar da kai, kai kana ganin dole ne sai mutane sun shiryu. To Allah madaukakin sarki ya ce, lasta alaihim bi musaitar, ai ba a sa ka ka zama mai saitara a kansu ba. Ba cewa akai kai gadin imaninsu dole sai sun zama muminai ba. Me aka umarce ka da shi? Albalaghal mubin, kai bayyana bayani karara, in ka bayyana ka tafi kai bacci. Duk baki ɗaya su kafirce ba kai asara ba, duk baki ɗaya su yi imani babu abin da za su ainihin kare ka da shi. Ashe abin da za ka gane shi ne, duk sanda ka tashi wa mutum hujja, gaya mishi abin da Allah ya ce, Annabi ya ce. Ashe kul Allama Wahidu Abdussalam Ibani da ya tashi sai ya ɗibo maka Allah ya ce, Annabi ya ce game da sihiri, ya tabbatar maka gaskiya akwai shi. Tunda ya tabbatar maka akwai shi, ya rage masu musu game da shi, kuma in sun gamsu da waɗannan dalilan su muke da su. In ba su gamsu ba, babu wasu dalilai kuma da za a bi dama da hagu aje a kawo musu. Sai kuma ya zo ya fara gaya maka cewa sihiri nau'i-nau'i ne. Daga ciki akwai wani sihiri sunan shi sihirut tafriq. Da ya kawo maka sai ya ce, dalilin da ya sa na ce akwai wani sihiri sunan shi abin nan sihirut tafriq, saboda Allah madaukakin sarki ya ce kaza a cikin suratul baqara, ya ainihin kawo kaza, ya kawo kaza, mun karanto waɗannan ayoyi. To muna kan karanta hadisin da malam ya hujja da shi ne saboda wani dogon sharhi da muka ɗauko tare da bayanai, shi yasa ainihin sai lokaci ya ƙure mana a karatutukan baya. Idan ba a manta ba, Ash-Sheikh Wahidu Abdussalam Bali ya kawo mana hadisin Jabiru dan Abdullahi, Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda, cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace lallai Iblis, kaga anan manzon Allah saboda iya karatu, saboda kwarewa a ilimi, bai ce shedan ba, dan akwai bambanci tsakanin shedan da Iblis. Dukkanin inda ainihin Iblis to shedan ne, amma ba duk shedan ne Iblis ba. Ya kamata ka san wannan, Iblis shine oga kwata-kwata gaba daya, shi kadai ne da wannan sunan da wannan mukamin.
to duk inda ta kewaya ta kewon aka ce Iblis shine wancan da aka gogormaya da shi a cikin aljanna a zamanin annabi Adam, to duk sanda aka ce Iblis yake nufi. Shedan kuwa to wannan mukami ne a cikin aljanu, kamar yadda general yake mukami ne a cikin sojoji. Jama'a mun gane wannan da kyau? Aha. Sai manzo Allah yake lallai Iblis yana aje karagan mulkin shi akan ruwa. Wannan ruwa wata riwaya sai ta bayyana cewa kan teku al-bahr, in ya kafa wannan fadar tashi akan teku sai ya tura jama'a shi ya ce aje a ci gaba da batar da mutane. To su waye jama'a shi? Su ne shedanu din. Shedanu sai ya tura su sai su batar da mutane. Suna can suna tabbatar da mutane har yamma, in ce sai ce to duk wanda ya zo da sakamakon wani kasaitaccen aiki da yayi to yau za a yi mishi nadin sarauta. To shikenan sai wannan ya zo ranka ya dade, ni kam sai da nasawa ne yayi ashar yau, yace tashi ka bamu abinda zai tuba. Wanda ya ce ranka ya dade, ni ko sai da nasawa ne ya kaza yau, ni ko sai da kowa ya ta kawo rahotannin miyagun ayyukan da ya san ya sa dan adam ya aikata. Sai har an taho na ƙarshe sai ce ranka ya dade, ni kam da na shiga gidan wani ban gushe ba sai da na ingiza shi na tunzura shi har ya saki matar shi. Sai Iblis sai jawo shi kusa da shi ya ce ni'ma anta madalla da irinka, sai ya mishi nadin sarauta aka ce sai ya rungume shi. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi kamar yadda muka yi. To sai malam ya ce wannan hadisi yana tabbatar da cewa akwai sihiru tafriq. Ta ina muka gane haka? Shine shedanun aljanu ne ashe sukan sa irin wannan sihiru tafriga a ku, don ba dukkan saki ne yake faruwa ta hanyar shedanun ba. Amma ana nuna maka daga cikin nau'in saki akwai wanda yake faruwa sakamakon an yi wa wance asiri, sai wannan shedani sai zo sai ingiza ainihin wato Allah mai wasan ne mai dauki, sai ya ainihin ingiza mijin, sai shi mijin sai ya ainihin sake ta. Idan mijin ya sake ta sai zan wannan ainihin asirin yayi ta asiri kenan akan shi, kuma ya ainihin haifar da mugun aiki ita kuma akan ta. To abin cewa anan shi nau'in sihiru tafriq yanzu ya faru kenan ta hanyar wannan ainihin shedanin aljani da boka ya wakilta akan wance, dan haka wannan shedanin aljanin sai ya sa ta ainihin tunzura mijinta, ko kuma mijin ya samu zafin zuciya abu bai kai ya kawo ba shikenan sai ya sake ta. To wannan shine malam yake tabbatar maka da sihiru tafriq ta wannan ainihin hanyar. Idan ka gane wannan da kyau sai ka ga to yanzu babu shakka akan cewa ashe na daya dai shedanu suna ainihin mugun tasiri akan dan adam. Amma ayar da muka karanto a makon da ya gabata ita take bayyana maka me ake nufi da tasirin. Sai Allah ya ce wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idhnillah. Duk tasirin da suke, duk cutarwar da suke ba za su iya ba sai da izinin Allah. Shi wancan shedanin aljani da yazo ya ingiza mijin ko ya ingiza ta, ta ci mutuncin mijin abu bai kai ya kawo ba shi ya sake ta, ko ya ingiza shi abu bai kai ya kawo ba ya sake ta, wannan shedani bai samu damar aikata haka ba sai da izinin Allah. Me ake nufi da izinin Allah? Shine tsantsar karatun da muke kai a cikin ainihin wato karatun Sahih Muslim da al-Imam an-Nawawi yake mana bayani akan kaddara. Ba ana nufin Allah yana tursasa shi dole sai ya je ya aikata ba, a'a haka ba ta faru ba sai da ainihin sanin Allah. Ba wai Allah bi Allah ya san haka za ta faru, kuma Allah madaukakin sarki a cikin hikimar shi sai ya tsara haka. To sai zama gudanar da wannan abu zai iya abkuwa ne yayin da Allah madaukakin sarki ya yarda ya bada dama. Dama ba wai ta yarda ba, ya ainihin bar wannan Iblis wannan shedani dan ya aikata wannan abu da zai ja mishi ainihin halaka. Shikenan sai ya aikata, sai al'amari ya tabbata cewa wani ainihin ya saki matar shi. To wannan irin ainihin sihirin shi yake kira sihiru tafriq, asirin da za a hada ta da aljani, wannan shedanin aljani ya rinka ainihin sa ta tana aikata wasu abubuwa, ko kuma in bai samu daman nasara akan ta wajen ta aikata wasu abubuwa da za su zafafa mijin rai ba, sai ainihin ya sanya shi mijin ya zafin zuciya abu bai kai ya kawo ba sai ya sake ta. Wannan shi yake kira sihiru tafriq. To idan ka gane wannan, malan ya gama maka hujjar da ya kawo kenan. To amma saboda na so mu fahimci hadisin ne kuma tun wancan lokaci sai na ce wannan hadisi akwai dan uwan shi a cikin Sahihu Muslim wanda ke ƙara fassara shi, sai na zo da wannan hadisi shine akwai wani yaro wanda yake farkon al'amarin shi hatsabibi ne a Madina, ba a gane hakikanin kanshi ba, shin dajjal ne ko ba dajjal ba, har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai ainihin gane haka ba. To shikenan sai al'amari yayi al'amari, wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hadu da shi sai ya ainihin dunkula hannu haka, sai ya ce kai Saf, Saf sunan shi, Ibnu Sayyad, menene nan na boye maka? Sai ya ce huwa duh, hayaki ne ka boye. Sai annabi ya ce ihsa, kau ka ba mu wuri, ba za ka taba ketare matsayinka na ainihin makaryaci ba. Sayyidina Umar ya kai bara zai kashe shi, manzon Allah ya ce rabu da shi, in wannan shine dajjal da ake tsammani ana zargin ko wannan yaro ne dajjal, kai baka isa ka kashe shi ba, domin ba kai ne Allah ya ce zai kashe shi ba, annabi Isa Allah ya ce zai kashe shi, dan haka kai Umar baka isa ka kashe shi ba. In kuma ba dajjal bane, babu wata fa'ida ka kashe shi, don haka rabu da shi. To wata rana da annabi da Abubakar da Umar suna tafiya, sai suka saki haduwa da Saf shi Ibnu Sayyad, sai annabi ya ce mishi kai ka shaida ni manzo Allah ne? Sai ya ce a'a, na dai shaida kai annabin yan kauye ne. Shikenan sai shi kuma ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka shaida ni manzo Allah ne? Shi ma yaron. Sai manzo Allah ya ce na yarda da Allah da mala'ikun shi da manzannin shi da littafan shi, ma'ana in haƙiƙa kai kana cikin manzannin Allah, ni dai na yarda da manzannin Allah, in kuma kai ba manzo Allah bane, ni dai na yarda da manzannin Allah. Shikenan khalas, manzo Allah haka yake da hikimar magana. To ana nan al'amarin Ibnu Sayyad ya ainihin ruɗa jama'a, wata ran sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce mishi kai me kake gani ne? Sai ya ce makaryaci da mai gaskiya yana zuwar mun, wato wani lokacin sai in ji an bani labarai waɗanda ni kaina na san ƙarya ne, wani lokacin sai a bani labarai waɗanda gaskiya ne. Sai annabi ya ce to me kake gani? Sai ya ce ina hangen karagar Iblis a kan teku. To wannan hadisin daidai iya wannan kalmar sai ta ƙara fassara mana wannan. To shine sai na ce a kusa da ƙasar America wadda ke iyaka da ƙasar Florida da kewayen ƙasashen da ke wannan wurin, akwai wani sheɗanin tsibiri, wani yanki ne a cikin ainihin teku wanda al'amarin shi ya ruɗa duniyar ilimi, musamman bincike na ilimin zamani. An kasa gane menene yake faruwa a wurin nan, domin jirgin ruwa bai isa ya kai gurin ba sai ya limi, jirgin sama bai isa ya haye ta saman wurin ba sai a kabo shi. Me yake faruwa? Turawa sun yi iyakar bincike har yau karatun su bai kai kan wannan abun ba, amma kun ga manzo Allah ya bada labarin wannan karatun fiye da shekara 1200. Shi yasa ya rage maka ko ka zama dan arziki, dan halal irin albarka, duk sanda manzo Allah ya faɗa da kai da malaminka kun sani ba ku sani ba, dole ku yadda, in ba haka ba kun zama arna. Ka san wannan lallai ne turawan nan da kake gani ka tabbatar da cewa da su da ilimin su gazazzu ne. Dan haka a makon da ya wuce a lokacin da muka yi wancan karatun muka bi ga misali, turawa ne da suka ce maka ka daina ba danka nono, rinka bashi madara a cikin bulumboti, kana nan kana bashi madaran nan cikin bulumboti, suka dawo suka yi karatu suka yi bincike suka yi bincike suka yi bincike, saboda kai Qur'ani yayi maka baki, ba ruwanka da Qur'ani, ga Qur'ani fiye da shekara 1400 yana nuna maka muhimmancin uwa ta shayar da nono, har ayoyi ne su kutun da guda a cikin Al-Qur'ani, wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma raba'a. Kalmar yutimma din nan tafi ka je ka dubi likitocin musulunci me suka ce, Allah ya ce uwaye mata su shayar da ƴaƴayensu nono shekara 2, sai ya ce ga wadda take son ta shayar da ɗanta cikakkiyar shayarwa. Malamai suka ce duk ɗan da ya sha nono gwargwadon cika shekara 2 dindi mai ce shekara, Allah ya ce inna iddata shuhuru inda Allah 12 shaharan
fi kitabillahi. Wata 12 shine shekara, wata 24 to wannan yaro zai zan yana da kwari matuka, kwarin nan fara tun daga kwarin kashi har kwakwalwa, sannan da wuya ya tsufa ya rugurugu. Amma dubu tura ka gani wani aka jawo shi yadda ka san tsiran masa ruwa da ke shi, kuma da ka lissafa shekarun shi ne sai a ce shekarar shi 40, amma yayi lugub sai ka ga bature zaroro, hakan aka ce maka shekarar shi ne sai a ce 22, kai ta kake wanka ne ashe kaninka ne na uku. Mun fahimci wannan da kyau ko? To sai malamai suka ce tunda Allah ya ce shekara 2 shine cikon shan nono, a wani wuri kuma ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, da daukar cikin da da yayan shi watanni 30, sai malamai suka ce duk wanda ta dauki ciki yayi wata 9 to wannan ainihin da in ya fito sai a shayar da shi nono wata 21, 21 ga 9 shine 30 kenan. Mun fahimci wannan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, da daukar cikin shi da yayan shi watanni 30, to anan kuma yake cewa a shayar shekara 2 dindi, sai malamai suka ce duk sanda aka dauki ciki a wata 6 sai ta haife shi, to sai ta shayar da shi wata 24 shine shekara 2 dindi, ya cika wata 30 kenan, suka ce kaidar da ake bi kenan. To in ka tsaya ka fahimci wannan da kyau, duk sai aka ketare wannan abu sai aka koma wurin turawa. Turawa tunda sun ce nonon uwa bai da muhimmanci sai mutane saboda sun zama yan tasha, sai suka ce hayya haka abin yake, sai suka bi shikenan. Kamar shekaru 20 kasa da suka wuce haka duk nono ake ta ba yaya, sai kamar kwanaki ne kadan, yan watanni da yan shekaru kadan da suka wuce shine aka fara dawowa. Kuma turawa suka ce sun gano bincike kuma nonon uwa din nan yafi muhimmanci, kai saboda zakewar bature ma sai yace yaron duk da aka haifa ma bai bukatan ma a bashi ruwa ya sha ko misalan zarratin, nonon uwa din yana dauke da nau'in sinadarai na ruwa guda 17. To kaji kuma, to anan kai yanzu sai ka tsaya ka lura, yanzu da can da tura suka ce maka shayar da nonon uwa bai da muhimmanci, sun kafa maka hujja da aya ko hadisi? A'a. Me yasa kai ba da su? Kana ganin suna da binciken ilimi, ilimin su nazari ne, bincike ne. Manzon Allah ilimin shi al-munazzal ne, Allah ne yake gaya mishi kai tsaye. Ma'ana baka yadda manzon Allah malami bane? Kana shakka? Sai muka kawo misali, turawa yanzu suna cewa a daina wa ƴaƴa mata kaciya. Kaciya ƴaƴa mata tana kawo ƴaƴa mata su rinka yawan zinace-zinace, su rinka ainihin yoyon fitsari da sauransu. Muka ce to turawa Allah ya tsine muku albarka akan wannan magana, saboda ta saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Manzon Allah ya bada ingantattun hadisai, suna cikin Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi, suna cikin littafin Amal al-Yawm wa al-Laila na al-Imam Ibn Sunni. Ka je ka karanta littafin Tuhfatul Mawdudi bi ahkam al-mawlud na al-allamah ibn al-qayyim al-jawziyya, Allah ya gafarta mishi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sunnanta aiwa ya mace kaciya. Shin metete kaciyar ya mace? Shine a rede wannan dan zanko mai kama da zankon zakara. Manzo Allah yace a rede shi sama kadan, sai yace wa ita wanzaniyar da ke wa mata in an haife su a lokacin kaciya, yace ki rede kadan, kar ki rede da yawa. Bai wuce mako guda ba sai muka zo muna hira da wani likita, sai yace su kansu sun zo sun bincika sun gane ashe in an rede da yawa ne yake bada side effect, yake bada illa. Amma in aka rede kadan din nan, to ya mace ta fi zama a cikin yanayin rayuwa daidai wa daidai, ita bata zama tana kin maza ba, ita kuma bata zama ta kai matuƙa wajen son jima'i ba, sai ta zama rayuwarta ta zan tsaka-tsaki. To yanzu kun ga tura sun fara ganowa kenan ko? Amma shi manzon Allah tuntuni ya faɗi, yace kar ki rede da yawa. Shi abinda shi yasa in manzon Allah yace kai jilfatul isra ha kai, duk malaman garin kun suka ce kar kai, kace Allah ya wadaran ku. Tunda manzon Allah yace in karatun ka bai gano a yanzu ba, ka bi ake so. Yanzu kun ga waɗannan hadisai abin mamaki suna cikin Sahihu Muslim, yau da rubuta Sahihu Muslim kwatankwacin shekara 1300.
turawa saboda ba sa son wani duk alheri da yazo daga manzon Allah ba sa kaunar manzon Allah baki daya su duba sahihu muslim din mana cikin binciken su da suke har su gano wannan abun amma sai suka ki saboda ba su kaunar wanda ya magana sai gashi addinin musulunci ya tabbatar wannan ainihin yaro a zamanin manzon Allah shedanu ne suka yi mai kashafi suka bude idan shi dan haka yana ganin suna nuna mishi fadar ogan su kwata kwata shine ya ce wa annabi ina ganin wata karaga akan teku sai annabi ya ce ai kana ganin karagar iblis ne akan ainihin teku nan kuma gashi sai ya ce iblis yana aje karagar shi ne akan teku to karshen bincike malaman musulunci su da suka hada biyu da binciken da turawa suke yi da ainihin wannan ainihin hadisai sai suka gano wannan guri shine turawa suka sawa Bermuda Triangle to shine in baka manta ba a wancan karatu muka kawo lecture da wani babban malami ya ainihin gabatar akan wannan Bermuda Triangle Malam Lawan Sule ya gabatar a karkashin Center for Islamic Legal Studies da Malam Abdul Karim suka gayyata muka sanya wannan lecture sai lokaci ainihin ya kure shine a yanzu ma zamu sake dandana wannan karshen lecture kamar yadda muka ce insha Allah ta'ala ka ji bayanan nan da ainihin malamin nan yayi dama dai yayi bayane dangane da irin hadurra da suke faruwa a wurin an kasa gane menene yake faruwa har sai da al'amari ya kai aka samu wani babban malami kuma dan jarida kuma dan boko ba wanda yake ka kai karatun boko malaman iyayenka ne na da malaman dariqa suka ce dan boko dan wuta kai kuma yanzu malaman ka ɗan shi'a suka ce maka ai boko dagutu ne su kuma bokon suka iya ba su iya larabci ba mamakin Allah mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka ya kamata jama'a su gane wannan wannan malami ya tashi ya har hada binciken shi na musulunci da aikin shi na jarida da karatun shi na boko sai ya zo ya newa wani ruqya yana magana da aljanin da ke jikin wani mara lafiya har shine suke tattaunawa da wannan aljani yayi ta bayanai shine mun zo da ainihin samfurin littafan shi da makamantan su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a takaice dai ga ainihin abin da shi malamin yake cewa
to yin tunanin tambayoyi kenan an tafi technological advancement sosai wannan ake yi dai ina ga mun suna da rocket suna da kaza da kaza kai a engineer da wani technology sun mu riga mun tuku ba kawai dan ya ga mun su kuma da hayan ma abubuwan hawan ku da karfi kuke yi to mu a dinnin aljami da zinare muke yi na hau yaya ko ka taba ganin motar zinare dukkan zinare har taya ka ga mun ba mu kai wannan ne saboda haka ce duk irin waɗannan tumuni da za mu zo wajen educational curriculum na aljanna ya ce su engineer su ne duk su ne duk suna karantawa wata rana za mu wani bayani da tsarin su na ilimi sosai ina ma akwai kan ta arabic da hausa to kaga irin waɗannan abubuwan yake muke bayani yake to akan kai su ne sai a kai su can fadin iblis a ibsu a ida kayan tarihi a riga alfahari wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fa zaduhum rahaqa shi ba kullum iblis da mai akwai gaba tsakanin sa da mutum tun asali tarihin mutum wannan iblis din ba da ake cewa fadin shi wanda ya zauna da annabi adam ne to suka nuna yau an ci mutane kamar yadda aka yi an ci mutane an kwaso jirgin su da kaza mutanen kuma za a yi su a yi ta jarrabawa a kan sai a kai su misali a kai su a kai su a mutum da fatin a kai su ba a kai su ido yau a kai su kuma a gano duk abubuwan da za a yi mata san dan adam hanyoyi daban-daban yake to bayan wannan kuma wanda suka tsira akan yanka su ne a ranar da suke buki cewa na su mutum ido da sauran su mutum na ɗauko a yanka na jinaɗi saboda haka irin abubuwan da ake yi kenan to ya tambaye ki asu azu iya ya za a yi su irin supply na oxygen tunda sun yi a ruwan da sauran su bayan yayi ya nuna musu a waɗannan abubuwa ne masu sauƙin gaske to a polo gurin hausa ma ku hau ku tafi da oxygen ɗin ku ba ki an fi an fi fi da ba a ilimin saboda haka ba sai ayi wani a ƙasa ba ya masu wannan wild wild world of animal da ya ga mutum ne ne to a cikin yakin ki saboda haka duk irin waɗannan yayi miki bayani sosai to a ƙarshe ya ga ni shi ko wanda ne 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 mutum yake mutum take kawai a dai Allah domin ba lokaci ne mun to da mun bayanai sosai ayo da sauran su mun fita ba ta a dai Allah kuma za a samu nasara da sauran su ya faɗi ya kawo ayoyi sai na karatu alqur'ani ta tsohon bilahi ne ke dan rage ne ne ke da husn an an rage ne an ne wa ala rabbihi yatawakkalun har zuwa karshen aya to daga karshe duk yayin da tsawon an kuma sallama ya ce na mu takaita ana amma a bayanin mu na gaba da rukun na gaba za mu ga irin da halittar aljini take rayuwar su aure mutuwa sana'o'in su tsarin ilimin su kuma wani lakcin wanda muka ce mai tasirin aljini akan mutum ne shi ma za a yi magana ya aljini yadda yake tasirin shi a mutum wata hanyoyi yake zai fitar da mutum wata hanyoyi ake zai abubuwa irin kuma shi ma mutum ne yana da tasiri akan aljini za a yi magana waɗannan abubuwa a darasin yadda ban kana mutum to a ƙarshe na ƙarshe shi ne mai amfani da wannan binciken ko to farko dai amfani wannan bincike don a gurgurda ne ba za mu sai shi sosai ba fa'idojin shi farko dai zai ƙara mata imani domin Allah ya faɗa mana a cikin alƙur'ani akwai aljini akwai mala'iku akwai iblis akwai idan ba lokaci da yin bayanin bambancin aljini da iblis alƙur'anin nan fa da ya sauka ba ya sauka ne don wasa ba abin da yake ciki ba labari ne kamar shafin ya ci kenan ya wuce ba ko ba za ka ce labarin mutanen da bane shi ne kawai zai amfana a'a tun daga nan da Allah ya saukar da alƙur'ani ya zo gare ni ka san da shi har zuwa tashin alƙiyama zai amfani to ake faɗin aljanu da ake yi a ciki da iblis da sauransu ma kawai an kawo su ne kawai don yanzu ba saboda haka yanzu in da baka yarda da aljanu ba to shi ne wannan ya ƙara maka ka yarda cewa akwai aljanu kuma akwai irin abubuwan da suke yi hadisan manzon Allah da suke nuna aljanu ka yi tsare ka karanta abubuwan na tsare da aljanu da shaitan da sauransu ka gani ya ji cewa lallai a ce ya kamata kai wannan sannan bayan haka nan zai ƙara mana ilimi sannan kuma zai ƙara mana tsoron Allah sannan kuma zai sa mu riƙa dawama ga bin Allah tabaraka wa ta'ala to da wannan na mu takaita ince Allah ya tabbata mana da alheri wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah takeice kamar yadda ainihin jama'a suka ji wannan ainihin malami Allah ya saka mishi da alkhairi su ma mutanen santa mune musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ka ji waɗannan bayanai da gane da ƙara haskaka maka akan ma'anar wannan ainihin wuri da ya kasa ganuwa ga ainihin turawa waɗanda mai yiwuwa kai ka allantar da su kana ganin su ne iyayen gidanka addini su ne iyayen gidanka a rayuwa ba mu ce maka kar ka je ka ainihin yin bincike da binciken da turawa suke ba amma duk abin da ya zo maka na malaman fiqhu ma aka ce ka gwada da qur'ani da hadisi ne daidai ka karba an daidai da baka ka watsar musu balle turawa wanda mai yiwuwa wani sai ya sha kwaya tukunan shiga ɗakin binciken wani mai yiwuwa in zai shiga ɗakin binciken zai shiga ne daga shi sai tawul a kwankwasan shi yana tito mun fahimci wannan da kyau ko to ashe ya kamata ka tsaya kai taka tsantsan akan yadda zaka rinka daukan abubuwan da turawa suke kawo maka duk abin da suka kawo maka auna shi da alqur'ani da hadisi abin da ya dace wa alqur'ani da hadisi sai ka karba abin da ya saba ma alqur'ani da hadisi shikenan ba zaka karba ba tsarin bayani dangane da maganar kaciya din canta yaya mata sannan sai wani ya rubuto tambaya shin wannan harka ta kaciya abu ne dake da alaka da ibada ko ko abu ne dake da alaka da ainihin mu'ala akin gaskiya saboda Allah al'amarin kaciyar yama ce al'amari ne wanda ke mu'amala addini mu'amala ta addini in kaje kana karatu in kai zurfi a cikin ilimin usulul fiqh za a kasafta maka yadda ayyuka suke a musulunci za a ce maka akwai abin da yake tsantsar ibada ce kamar sallah kamar azumi kamar ainihin zakka in ka tafi kuma sai ka ji ana ainihin ce maka daga ciki akwai abubuwan da suke kuma tsabagiyar mu'amala ce sai a buga maka misali kamar aure kamar kaza sai a tafi ana buga maka misali akwai abin da yake mu'amala ce amma ibada ta shiga ciki shine irin waɗannan jihadi da ainihin makamantansu to haka wannan harkar ta kaciyar yamaci haka harkar kaciyar ɗa namiji al'amari ne wanda yake hudda ce ta yau da kullum amma addinin musulunci ya shigo ciki don haka ya cuɗanyi ibada ce da mu'amala dan haka ji aka ce maka wajibi ne in aka haifar maka ɗa ko aka haifar maka ya sai ka yi mata ainihin kaciya ko kuma sai ka yi mishi kaciya wannan ita ce ingantacciyar magana kaciya ba mustahabi ba ce kamar yadda wasu malaman fiqh suke cewa da ya mace da ɗa namiji ana yi musu wannan kaciya ne ranar bakwai ranar da bahaushe ke cewa ranar suna wannan shine abin da sunna ta ce a aske kan wannan ɗa namiji ita ma wannan ya mata mace a aske kanta haka sunna ta ce sunna ta sake zuwa ta ce in an aske kan sai ainihin a auna sai a bayar da ainihin sadaka haka kuma ma'ana a bada sadaka gurgurdan nauyin yadda aka auna gashin sa'annan kuma sai a shafa mishi ko a shafa mata ainihin za'afaran din akai to duk waɗannan turawa sai da suka yi mana damage a wannan harkar galibi ɗan boko waɗanda bokon su shine bokon da bawo yake cewa ɗan boko ɗan wuta to galibi irin waɗannan ɗan boko in aka haifa musu ƴaƴa musamman mata ba su aske kansu sai ce haba ya mace kuma yaushe za abin nan haba ai ba za ta yi kyau ba mace kuma da ƙwaryar molo to ƙarya kake yi sai an yi mata wajibi ne wannan a cikin addinin musulunci kai ya kai fasikancin nan ya kai wasu har mazan ma ba a yi musu aski to wannan bala'i ne wanda ka je ka karanta littafin Ibn al-Qayyim Tuhfatul Mawlud bi ahkamil mawlud ka je ka ga hadarin a haifar maka da kake ainihin aske kanshi shi yasa yau yana ciwon kai yau an rasa menene ke yawo a cikin kanshi a ce za a tafi Ingila za a tafi America za a tafi ina bukata ba za ta taba biya ba har abada sai ran da aka dawo aka sallama wa manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu dan haka jama'a kun ji babu shakka akan cewa ainihin shi sihir din nan gaskiya hakikalin al'amari akwai sihirut tafriq kaji ainihin dalilai sun tabbata a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ya rage yanzu shine ainihin mala yace ta'arifuhu menene ta'arifi na sihiri naka ce ainihin sihirut tafriq ne ake nufi kana jin ana cewa sihirut tafriq menene definition din shi yake da sihirut tafriq mala yace huwa amalu sihirut tafriq baina zawjayn shine a je ayi sihiri domin raba tsakanin ma'aurata biyu ayi asiri dan a raba mutun da matar shi aw li basil bughd wal karahiyati baina sadiqain ko kuma ayi ainihin asiri dan a yada kiyayya da gaba a tsakanin abokai guda biyu
au sharikai ne ko kuma abokan hudda guda biyu, wani abokinka ne na kasuwanci, abokin kasuwanci zuwa yana sarar kaya wurinka, ko kuma kun hada gwiwa suna karaba, kai ka bada kudi shi kuma yaje fatauci, to sai asiri dan araba ku. To irin wannan asirin sunan shi sihirut tafriq. Ga ka'idar da nake so ka rike shi, yasa kaga malam yayi dindin ya dige dige, saboda wannan sihirin nau'ukan shi na da yawa, wato sharikaini, sadiqaini, hamimaini, kaza, duk wasu da suka hadu. To duk abu biyu in suka hadu, in akai asiri aka raba su, shi yake nufi sihirut tafriq. Dan haka kuciya da Bahaushe ke cewa, Bahaushe yana da wata Hausa sai ya ce an yi wa wani kuciya, in Bahaushe an yi wa wani kuciya an yi mishi asiri ya baggare, saboda abin da yake faruwa asali kamar Larabawa ne da suke kiran canti afiyaratu. Abin da yasa in mutum ya fito sai ya tsu da safe, in ya saki tsuntsu, in tsuntsun yayi dama sai ya ce akwai sa'a wannan tafiya, in tsuntsun yayi hagu sai ya ce babu sa'a sai ya fasa tafiya. Dan haka sai suka kira wannan abin afiyaratu, ai daga afairu tsuntsu. Ina fata mun gane wannan. Wannan irin asirin akai maka shi a ƙasar Hausa, sai kaga kuciya ta sauka kan abin nan katangarka, tana sauka kan katangarka tana tashi, yadda ta tashi din nan to zaka baggare, duk inda ta tafi za a yi asirin a hada da ita ne, ba za ta zauna garin ba, duk inda ta tafi can zaka je ka zauna, can zaka ƙara rayuwarka. To sai Bahaushe yake kiran irin wannan sihirin kuciya, sai kaji an ce an yi wa na kuciya. Mun fice wannan da kyau, in akai asiri dan araba mutum da rai, shi ma sunan shi sihirut tafriq. Wannan dole ne a bayyana maka da Hausa, dan abin da yake faruwa shine galibi ana yin karatu tintina kasan nan, amma ba iya hada mutane karatun da waqi'in al'amari. Mun dade malaman mu suna ta koya mana akan karatu akan al-habbatu sauda'u shifa'un min kulli da'in. Manzo Allah yake habbatu sauda tana maganin kowace cuta, sai malaman mu su ce wani abu ne da sai a kasar Makka ake samun shi, haka ake tafassara ana ta karatu, Allah ya saka daliri ana tafassara ana ta karatu haka. Ana nan sai da Allah ya yi mana gamdakatar sai aka gane ai wannan al-habbatu sauda ita ce Bahaushe ke kira bakin algaru ko kuma bakin algaridi. Ga ta nan a wurin yan kuli, in ka tafi duk yan kulin garin ku zaka je ka samu suna siyar da ita. To amma da sai a ce mana tana Makka, sai a Makka ake samun. Wato kasa gane menene fassara kaza, menene Annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi da kaza. Misali Annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-kam'atu shifa'us sihiri. Mece ce kam'a? Daddawa. Yau fa Hausa ake, yau an koma biyu ke kenan. Daddawa ba daddawa irin wannan da ka sani ta miya ba, akwai wani dan tsuro da yake fitowa sai kaga yayi malafa, yayi hula haka kamar siffar daddawa, sai Bahaushe yake ce mishi daddawa. To manzo Allah yake tana maganin sihiri. A'a, ai Hausa ta nake, ni ba Kano ne ba zazzage, kai kuma ya ba Zambare ne ba Sakkwaci. Mun fahimci wannan da kyau ko? Yau daddawa ake ce mata anan. Saboda haka wannan daddawa ba daddawan miya ta kalwa ba, ka kiyaye da kyau, kaka je ka kwaba daddawa ka ce albani ne yace, ba albani ne yace maka ba. Wato tsuro ne ga ya fito haka, in akai ruwa musamman sai ganshi ya fito, sai kaga kanshi kamar yadda siffar daddawa take, karinar da ta sa Bahaushe yake ce mishi daddawa kenan. To manzo Allah yake al-kam'atu. To irin wannan sai kaje in suka sai su ce maka wani abu ne, sai a kasan Makka ake samu. Gashi kuma ya fito a bayan ɗakin ka. To abinda muke so shine a rinka hadawa mutane karatu da yadda abin yake, dan su rinka fahimtar karatu. Ko mun fahimta jama'a? Yanzu kana karatun littafin At-Tibbun Nabawi na Al-Imam Ibn Al-Qayyim, duk magungunan nan da ya fada suna nan, akwai su a nan kasar Hausa. Duk abubuwan nan da ya fada a cikin littafin At-Tibbun Nabawi suna nan a nan kasar Hausa. Amma sai a ce maka wani abu ne, sai a kasan Makka ake. Ko mun gane wannan da ke jama'a? To abinda muke so shine za a iya zuwar Makka da mara lafiya, sai su ce an yi mata kuciya ne, to karka zo abin nan zo da roro da baki, kai ma ka zama kuciya ko ka zama harbiya. Mun fahimci wannan da kyau ko? A'a, ka fahimta sai ka rinka hada. In baka gane ba, in suka meye kuciya sai suka ce an yi mashi asiri ne ko an yi mata asiri ne dan ta bar gidan mijin ko dan ta bar garin ko dan duk abin da ka ji sun ce maka an yi asiri dan a raba kaza da kaza, sai ka ce sihirut tafriq kenan. Duk inda ka ji ana kokarin ai asiri a raba abu biyu da ke haɗe, to shi ake kira sihirut tafriq. Kai daga ji ai ka ji yadda sunan shi yake, asirin rabawa. Mun gano wannan da kyau? Akwai mutumin da zai ga riga a jikinka ya jarabtu da ita, ya rasa yadda zai samu wannan riga, sai asirce ka, sai ka ji baka fari, ka sai kai wa dillali ka sayar, sai je siya. Na ka zo aka ce ala gafata malam, wannan kuma fa sai ka ce sihiru tafrik kenan. Ka'idar da ake bi nake son ku gane, dan ba zai yiwu a lissafa ba. Za a iya maka asiri a raba ka da abin hawanka, za a iya maka asiri a raba ka da kaza. Misali, wani matsafi sai ya yi ainihin asiri, yana da ainihin jaka, sai ya asirta jakar. Duk inda yake yawo da jakar, in ya ga wata doki, me kenan godiya, ita ce doki ta mace. In ya ga wata godiya dokanya ta mace da ɗan karatsanta, yana son ya sace, sai ya tura wannan jakar tashi. Yana turawa ta je wannan ɗan dokanya, yana ganin shi, sai biyo shi kawai, sai biyo wannan jaka. In aka je a yi shari'ar duniyan nan, rasa yadda za a gane kan al'amarin. Alƙali ya ce, to kai ka taɓa ganin inda jaka ta haifi doki? Sai ce, to ni dai gashi ta faru a wuri. A ce, to yanzu ka sha, ya sha nonon mu gani, sai ya tura shi, sai je durƙusa, sai ya sha nonon jakar. Ga uwar shi sai ya kibinta, sai ya bi jakar. To in aka zo aka ce maka ala gafata malam, ku ne ke kare asiri, wannan wani iri ne? Sai ka ce sihiru tafrik. Ka fahimta ka'idojin da ke guda kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Asiri ne ya yi a kan duk inda yake son ya raba wata dokanya da ainihin ɗanta ko raƙumi ko makamancin haka. Don jaka idan doki ya barbare ta, in ta tashi haihuwa, ba doki take haihuwa ba, kuma ba jaki take haihuwa ba, sai ta haifi ainihin alfadari. To wannan ya akai gashi raƙumi, wannan ya akai gashi godiya ɗanɗan doki. Sai da aka je aka samu wani ƙwararren alƙali, da aka je aka kai mishi matsala, sai ya ce a je a dawo rana kaza. Da aka je aka dawo wannan rana, kotu ta taru, ana ganin wannan shari'a yaya za ta kasance. Yan jarida ne, kowa ya zo. Shikenan kawai sai alƙali ya aiko cewa a ce yau ba zai samu fitowa ba, yana haila. Wata shigantaka, ai da shigantaka ake maganinta. Alƙali na haila. Sai shi mai jaka ya ce a'a, alƙali namiji yana haila ne? Sai aka ja ga alƙali, sai ya fito ya ce, ka taɓa ganin da jaka ta haifi doki? Za ka yi mana shigantaka ne? Shi yasa aka ce in baka da basira ba a naɗa ka alƙali. Sai kana da basira, in wani tukushari ne kai, yaushe za a naɗa ka alƙali? Kana ga Sayyidina Umar yana zaune akan karagashi, wata mata ta zo ta ce, ranka ya daɗe, mijina kwana yake sallah ya wuni azumi. Sayyidina Umar yake, ni'mar zawji zawjiki, madalla da miji irin naki, kin dace ustaz yana sallah yana azumi? Tace wallahi kwana yake sallah ya wuni azumi. Ce ni'mar zawji zawjiki, madalla da mijinki. Tana wallahi ba abin da yake sai sallah sai azumi. Sahabi na zaune gefe, Ubayyu ya ce, ranka ya dade, baka gane matan nan fa ta kawo kuka ne, mijinta baya sauraron ta, da rana ya wuni azumi, da daddare ya kwana sallah, to ita fa? Sai ce, to kamar yadda ka fahimta, yi mata shari'a. Haka ake adalci, duk abin da baka sani ba, kai ka gano matsalar ta, to yi mata shari'a. Ka'ida ke, duk sanda ka je wurin likita ya bincika ya ce ya gano kana da cuta kaza, ya ce bai da magani, kuma ƙarya yake, yayi ya gano cutar. A to kai ka gano matsalar, ka yi mata shari'a. Sai ya ce alayya bizauj, a je a zo da mijin. Aka je aka ainihin taho da miji, ustazu gashi nan da magogin shi ne a baki, da dagaggen wandan shi ne, yana azumi, ba abin da ya shafe shi, shi zahidi ne. Yana zuwa, aka ce, to kai mai gida, mata ta kawo ƙararka, kana azumi da rana kullum, da daddare kuma ka kwana sallah. Kun ga ita ma matan nan tana da basira, bata zo ta faɗa abu na rashin kunya ba, cikin hikima. Shi kenan sai ainihin Sayyidina Umar dai yana zaune, shi dai kam ga naɗi, ga ƙatuwa kujera, sama ga wani bafade ne zai shari'a. Haka ilimi yake, duk abin da ya fi ƙarfinka ka bashi guri. Mun gane wannan da kyau? To haka al'amarin nan ya faru. Sai aka tambaye shi, kai me yasa kaza? Yace shi ba wani abu ya kai shi ba, kawai yana karanta Qur'ani ne, yana jin irin azabobi da Allah yake, zai shi yasa ya ga bari ya dage, shi kawai dalilin shi kenan. Sai to ka kyauta, amma fa ka san cewa tana da haƙƙi a kanka saboda ƙwarewa da hikima. Sai suka koma da waka, suke magana da junansu. Shi da waka yake tambaye shi, shi alƙali kenan, shi kuma mijin ya bada amsa da waka. Haka duk da aka gama bincikarsu, sai shi wannan mutum ya ce to ka sani da cewa matarka tana da haƙƙi a kanka kamar yadda ubangijinka ma yana da haƙƙi a kanka, ka kwana ɗaya, biyu, uku, kai ta sallarka, kai ta azuminka, ranar hudu ka tafi ka kwana ɗakinta, sannan ka wuni ba azumi. Sai Sayyidina Umar ya ce dakata, ina ka samu wannan magana a littafin Allah? Ka ji yadda ake kowa ya yi magana, wallahi ba in kantin kwari yake dora a ka saboda naɗi, kantin kwari nan ne tushen yadi fa a kanu, to in kantin kwari ce a kan shi ba wai naɗi ba, saboda naɗi kar ya baka tsoro. Sayyidina Umar ya ce ina ka samu wannan a littafin Allah? Sai shi wannan mutum ya ce baini wa bainaka kitabullahi, ai littafin Allah na tsakanina da kai. Ba Allah ya ce a mata hudu ba? To in mutum yana da mata hudu yawa kwana ɗakin Khadija, gobe ɗakin Aisha, jibi ɗakin Sauda, ranar na hudu sai kwana ɗakin Fatima. To don haka yanzu kwana na ɗaya ya sallah ya azumi ita ce matar shi ta fari, kwana na biyu ya sallah ya azumi matar shi ta biyu, kwana na uku ya sallah ya azumi matar shi ta uku, kwana na hudu kuma mata ta hakika ba ta majazi ba. Yace fiqhun dake ciki kenan. Sayyidina Umar yace ka je na nada ka kai ne alƙalin alƙalai, kai ne alƙalin Basra gaba ɗaya, kai ne babban alƙali. To in baka da kwakwalwa ba za a nada ka alƙalanci ba jama'a, sai kana da basira, saboda wata mas'alar ba za ka ga nassin ta karara a Qur'ani ba, wata mas'alar ba za ka ga nassin ta karara a hadisi ba. Malaman fiqh ba su tattauna nassin karara ba, ba wai dan ba su sani bane, amma wani abu sai ya faru ne yake saka fahimci yadda harkar take. Ai Bukhari da Muslim wannan mas'ala je kaka karanta cikin fiqh sunna mujalladi na biyu babin aure, Bukhari da Muslim ai sun ruwaito ainihin hadisi daga sayyidina Anas, wata mata ta zo ta ce wa manzon Allah, ya rasulullahi mijina in na tashi ina sallah da daddare, kaji kuma akasi shi kuma ragon maza ne baya sallah, in na tashi ina sallah da daddare ya haunu da duka, da rana ina dauki azumi kuma ya karya mini. Da yake manzon Allah ya fi duk duniyar nan iya alƙalanci, duk wani alƙali da kake ji ana chief joji kaza duk ƙarya ne, manzon Allah ne gaskiya. Mun gane wannan da kyau ko? Manzon Allah bai ce ashe wani dan wuta bane, sai je ya ce a zo da shi, duk sanda aka kawo ƙarar wani ya ce kaza, wani ya aikata kaza, kar kai hukunci sai ka ji daga gare shi. Ka duba abin da ta ce, dan mace in ta je za ta faɗi mas'alar da ta faru tsakaninta da mijinta da wahala ta adalci, dan haka ba za ta ce ai ga yadda mas'alar, sai ta ce da ta tashi sallah da daddare sai ya hau dukanta. To kagan wani ne sai ya ce a'a, to a jawo ƙarshen ikira'a, ara'aita allazi yanha abdan idza salla, ara'aita in kana abdan al huda kaza kaza, sanad'u zabaniya, shikenan a zuba mishi zabaniya aka. Kaga ba haka manzo Allah yake al'amarin shi ba. Mun gane wannan da kyau jama'a. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da miji, da rana kuma in ta dauki azumi ya karya mata shine matsa mata da karfin tsiyayi sadu da ita, ba azumi ya kare ba, aka ji aka zo da miji, kai mai gida an kawo qararka yawa, qara ta uku baya sallah, sallah asuba sai safiya tayi, bai sallah asuba sai sallah safi yake yi. Kaga duk waɗannan laifuka an ka dube su zahiri laifuka ne, amma da yake manzo Allah babban alƙali ne salawatullahi wa salamu alaihi, sai tambaye shi kai ka ji alagiyus kenan, kai ka ji koke-koken da ake a kanka, na ɗaya kaza, na biyu kaza, na uku kaza, me zaka ce? Akwai wanda yafi manzo Allah demokradiya? Babu. Duk wannan demokradiya da ƙarya ce, kafirci ce. Demokradiya gaskiya sai Qur'ani da hadisi. Gashi nan ƙarar shi aka kawo matar shi ce, sai manzo Allah yace ka ji abin da ce, me zaka ce? Yace gaskiya ne, in ta tashi tana sallah da daddare ina hauta da duka, ba ce ƙarya ba, dan su sahabbai su kuma ba za su ha'ince ka ba, ba zai ce ƙarya take ba, in kai ne zaka ce ƙarya ne, shi sai ya ce gaskiya ne ina dukan ta, in ta tashi sallah duka sosai, in ta dau azumi gaskiya karyawa nake, kuma ba na tashi ina iya sallah asuba sai gari ya waye, gaskiya ne. Duk da haka manzo Allah bai ce kai dan wuta bane, sai ya ce me dalilin ka? Dalili haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na farko dai za ta fara sallah tun farkon dare har a salatu, ni kuma ta banni ni kadai a gadi, to shine sai turmi shaitan hau dukanta. To saboda Allah, shin yazo gadin gado ne ko ko shi ya auro malama ne? Saboda Allah, kaga ashe dukanta ya dako. Na biyu, azumi in ta tashi kullun ita kenan da rana azumi, kaga aka sun waccan, kaga da sun haɗu shi kenan sai su zaman su waɗancan. Wannan kullun azumi, jama'a azumi,
to haka Allah yake dama ba wajin aka yi aure sai ce Allah ya saba hali kaga wancan Allah ya baji shi ga ibadar ita kuma tana son a dan more wannan kuma shi kuma ya more ita kuma tana son a ibada shikenan sai yace kullun sai ta dau azumin nafila kullun azumin nafila da daddare kullun azumin nafila ai abwan da rana shine yace shi kuma da ta dauki azumin sai tirsasa mata sai ya kare azumin jama'a kun ji wannan sallar asbaba me yasa kake yin ta da safa baka tashi da asuba sai yace haka gidanmu muke gaba ɗayan jininmu babu wanda yake iya tashi da asuba sai gari ya waye sai manzo Allah yanzu mutumin ya gama amsa tambayoyin da aka mai dalili aka ce me yasa tunda kace haka ne me yasa ya kawo dalilai yanzu manzo Allah zai hukunci sai yace salla dai to kar ta sake yin waɗannan salloli sai in mijinta ta gama sauraron shi tukuna dan haka da daddare zaki na fulfulinki zaki kaza to gama biya wa mijinki bukata dan biya wa mijinki bukata farilla ne wajibi ne dole ne sallah ku nafila ce ba dole bace wannan tunda ba sallar isha bace ba magriba bace azumi kuma yace daga yau ba ke ba ma duk wata mace katta sake ta dauki azumi in ba na farilla ba matakan mijinta nanan sai da izinin mijin azumin ashura zaki azumin tasuwa zaki kece sister litinin alhamis Allah ya faka miki da alheri amma sai mijinki ya baki izini in ba haka ba manzo Allah ya ce bi halatta ba kar kuma kije kina yawo ai ya hana ni azumi ya hana ni ibada akan haka za a kashe aure a bi hana ki ibada ba dan wannan nafila ce in kullun mijinki yana bukatar ki da rana shari'ar musulunci ta halatta mishi ba wanda yake ba a saduwa da ainihin mace da rana sai wasu fafakai ne suka je suka tsara wata wasiya wai wasiyar da manzon Allah ya wa Aliyu ya kai Aliyu kanka kwanta da matarka da rana za a haifi da marasa kunya duk yaran mukiya da kikaji da sabon gari da zariya da ƴan iskan duniyan nan duk da rana aka sadu da uwayensu mutane sai su rinka magana wadda psychologically ma barna ce kamar magana da suke yin an yanka wa dabin suru zai rashin kunya duk ƴaƴan nan ƴan iska kaje ka binciki limaman anguwar su raguna aka yanka musu kuma ga sunan ƴan iska ne innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ya kamata mutane su gane wai manzo Allah ya ce wa Aliyu kakka sadu da matarka tana kaza tana yanzu sayyidina Ali da ya kasa tambayar manzo Allah hukuncin mazi saboda yace saboda zirkin shi ne shine zai je manzo Allah ya nemi shi wannan irin karatun ƴan daudu ya jama'an musulmi mu rinka sanin abin da zamu ce manzo Allah ya ce wasiya ce kuma abin mamaki fiye da shekara 1000 fa aka kaga ta malaman hadisi ya fi shekara 1000 suna raddinta amma abin takeici wannan wasiya ko gobe ka tafi kasuwar Zaria kasuwar Kano kasuwar ina kace wasiyar manzon Allah ga sayyidina Ali akan zaman aure wallahi za su fito maka wani dan shedanin littafi ne dan karami haka mun fahimci wannan da kyau ko to shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kar matar da ta sake yin azumin nafila a halin mijinta nanan sai da izinin mijin nata kun ji yadda manzon Allah ya maganin wannan mas'ala sai mas'ala ta gaba ita ce me mas'alar sallah sai manzo Allah yace duk sanda ka farka shine lokacin ka sai ka yi ta dan haka in dai ba ganganci bane da doguwar hira ka shara da gangan ka tsaya kana hira ba ta da ma'ana baka kwanta ba sai karfe 3 aka tashe ka karfe 5 ka kasa sai karfe 10 na safe to ka tabbatar da cewa ka aikata mummunan laifi amma ka kwanta yadda ya kamata ka kwanta a dabi'a irin taka sai ainihin ka kasa tashi sai zan abin ya zama dabi'ar ka dijjiyen da zaka yi ba zaka iya tashi ba amma a kaddara da za a tashe ka zaka iya tashi kaga ba matsala nan in ka ki tashi amma nan in dai kai ka kwanta in dai an baka tashin kanka ne sai ka ji karamne yara da kwanukan koko ko kuma sai ka ji yaro yana tallan kamu ko makamantan haka sannan ka tashi to wannan sai manzo Allah yake sanda ka farka din nan shine muktarinka shine larurinka sai kai alwala ko inda janaba jikinka kai sai kai sallarka a lokacin nan manzo Allah yake kai yanzu kayi ta akan lokacinka hadisi ne sahihi yana cikin ainihin sahihul bukhari da ainihin muslim jama'a mun gane wannan da kyau ko to jama'a kun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ainihin maganin duk waɗannan al'amura baki daya ash-shaykhul allama wahidu abdussalam bali hasibahu allah yace awwalan abu na farko da zamu fara karantawa a cikin wannan ainihin wato mas'ala ta sihiri na tafriq anwa'uhu sihiru tafriq din nau'i ne kaga yadda ake maka ilimi tun farko aka ce maka sihiri ya kasu nau'i 8 ko 9 sai aka zo aka ce maka na daya shine sihiru tafriq to yanzu sihiru tafriq din kuma kaji aka ce maka shi ma ya karkasu kashi
duk wanda zai iya rike aqsam classifications a cikin ilimi ba zai taba zama malami ba. Sai a ce maka ibada ta kasu kashi biyu, akwai farilla akwai nafila. Daga cikin ibadojin farilla wadda akwai nafila cikin ta, akwai farilla akwai sallah. Sai a ce dan haka sallah akwai farilla akwai nafila. In haka zo sai a ce maka ita sallah tana da farillai kaza, tana da sunnoni kaza, tana da makruhai kaza, tana da abubuwan da ke bata ta kaza. In dai har baka iya rike waɗannan irin karkasa ilimi da ake baka taba zama malami a kowane fanni ko boko ko muhammadiya. Shi yasa ake son ana koya maka abu karin kanatsuwa. Sai malami yace al-awwal, nau'i na farko daga cikin anwa'u sihri at-tafriq, at-tafriq bainar rajuli wa ummihi, ayi asiri dan araba tsakanin mutun da uwar shi. Akan yi wannan irin asirin, mun kawo misalai akan haka musamman irin waɗannan zamanin. Sai mu rinka buga misalai da abin da yake faruwa. Akwai waɗanda suke ƴan boko ne fasikai mata, su sun ki aure gaba daya, ta zauna ta kai wajen shekara 30 ko shekara 40 ko makamantan haka, ta yi karatun boko, ta yi digiri, ta dingire duk baki daya, tana da gida, tana da motoci, tana da komai. Shikenan ba za ta ainihin aure ka ba sai in kana da kuɗi. Kana da kuɗi to za ta aure ka, to in ta aure ka ta zo cin kuɗin ka ne, sai zan kana nan da wani babban da, to yaya za ainihin ta yi wajen ta ga ta raba ka da ainihin wannan da, domin wannan da ne wa yana sha makance ta daga samun ka a daidai. To sai ta je sai ai maka ainihin asiri, sai zama at-tafriq bainar rajuli wa abihi, kenan shine gaba ta biyu da zamu samu misalin wannan kenan. To akwai kuma at-tafriq bainar rajuli wa ummihi, din wanda ya buga mana misali, sai ainihin ai asiri a raba tsakanin wane da uwar shi ko kishi ya ce ta yi. Ko kuma kaman misalin da neman a karatun baya, wani mutumin yakan rabu da matar shi, in ya rabu da matar shi sai dan ko ƴar da ke tsakanin su sai ta jarabtu ko ya jarabtu da san uwar shi, sai shi uban ya rasa ya zai yi, sai je asiri sai ya raba dan tsakanin shi da uwar shi, ko ya asiri ya raba ƴar tsakaninta da uwarta. Zaka yi mamakin waɗannan abubuwa? Ba muna faɗi da zato bane, mu ma muna yin ruqyan nan, muna ganin irin duk kafircin nan da ke faruwa na waɗannan ainihin irin mutane waɗanda sai dai shari'a Allah, Allah ya kiyaye. Asani na biyu, at-tafriq bainar rajuli wa abihi, akan yi asiri dan a raba tsakanin mutun da uban shi. الثالث نقو التفريق بين الرجل وأخيه أكن يأثيري دن أربا تكان متن دن أوانشي كما تكتا دچوا دن أوانكا ينهانا تا سامنكا ديدي سيتي أثيري سيتي رباكو دكيدا كننكا باكوا جيتوا دكيدا وانكا باكوا جيتوا كو كيدا كنوركا كو مكا من تنهكا. الرابع نهدو التفريق بين الرجل وصديقه أكن يأثيري أربا تكان متن دن أبوكين شا أبوكي دا أبوكي نزيكا سنو هاي غري سنزم برام برام. الخامس نبيار التفريق بين الرجل وشريكه في التجارة أو غيرها أكن يأثيري دن أربا تكان متون دا أبوكين كاسوان كنشي كو أبوكين زمان شا أوفيس كو أبوكين هدشي كو مكمن تنهكا أغتي وا أوفيس دن أوغانكو داركتا جنرال ني منستا ني شغبان قساني غفنا ني شيامان ني sarki ne ya yadda da kai ya ja ka kusa, to shikenan sauran fadawa sauran ma'aikata sai a je a asiri dan a raba da kai da wannan mai gida naka ko makamantan haka. Allah ya kiyaye. As-sadis na shida, akwai at-tafriq bainar rajuli wa zawjatihi, akan yi asiri a raba tsakanin mutun da matar shi. Malam yace wa hadhan naw'u akthruha wa aktharuha intishara, wannan nau'i shi yafi hadari kuma shine yafi yawan yaduwa musamman a waɗannan zamanin. Ayi asiri dan a raba tsakanin mutun da ainihin matar shi, wannan irin asirin yafi yawa. Ko dai kishiya ta tafi wurin ainihin boka, ayi asiri dan a raba tsakanin mijinta da ainihin uwar gidan da ta samu, ko tsakanin amaryar da yayo, akan yi haka. Ko kuma ainihin kishiya, ko kuma ma'ana wani aboki ya sa ayi asiri dan a raba ka da matarka, wai yana ganin ko matarka tana neman ta shiga tsakanin kai da shi yadda zai samu ka a daidai. Kuma kun san abin da kai ci jama'a, duk masu yin asiran nan wallahi har yau ban taba samun wani da yawa wani asiri saboda wata manufa ta lahira ba. Misali a ce yau an naɗa wani ya zama limamin juma'a, an zo an kawo mishi alkyabba, an kawo ragon sallah, an kawo kaza, kana jin haushi ina ma da kai ne ka je kai mishi asiri dan a cire shi daga limanci a saka. Kaga wannan matsala ce ta duniya, amma te kama da addini ko? Wallahi ban ma taɓa samun haka ba. Duk wanda zaka gani kai tsaye ne matsala kawai zuwa ga duniya ne, kai tsaye ne kawai duniya ce ta sa ike nema
shi yasa zai ce ayi asiri a kashe wani, ayi asiri a koruwa ne daga office, ayi asiri a raba wani da wance, abubuwa ne na kafirci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye, saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala. Sai kuma gobe za mu zo sai mu ci gaba. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.